America, direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asbah da fatan an tashi lafiya. Bintu Suleiman ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri a yau Litinin 14 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mukanin labarai.
Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin kasar Ukraine jiya Lahadi sadakan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwanton bauna da aka yi jiya Lahadi a tafarko wani garin haƙar ma'adani a arewacin Burkina Faso. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine. Yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya tsaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru 7 zuwa 8 da ba a biya su hakkokinsu da fansho da gratuity ɗinsu ba a jihar Taraba sun koka da kuma kira ga gwamnatin jihar akan a biya su.
Gwamnati ta rike hakkokinmu bata bamu ba, in ka sani menene yake tafiya, ina kuɗinmu yake zuwa, wancan albashinmu da ake biyan mu bai daina zuwa ba, shin wannan albashin ina yake?
Sannan za ku ji a jamhuriyar Niger masu safarar jama'a da abinci daga birnin Agadez zuwa wasu yankunan jihar da kuma kasar Algeria da Libya suna barazanar dakatar da harkokinsu saboda har-haren da 'yan bindiga ke kai masu a kowace rana. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gunan ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin kasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leken asirin Amurka da jami'an tsaron kasa da mamaki ba, inji mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. Abin da ya nuna shi ne cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu. Aƙalla mutane 35 suka mutu yayin da 134 suka jikkata da sanyin safiyar jiya Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar wanzar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa wani sansanin soji da ke yammacin Ukraine, wurin wanda ba shi da nisa da Lviv, inda dakarun kungiyar tsaro ta NATO ke atisayi da sojojin Ukraine. Dakarun NATO a Poland na da nisan kilomita 25, lambarin da ya sanya fargaba ko kuskuren da sojojin Rasha suka yi na iya sa yakin ya ƙara faɗaɗa. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwanton bauna da aka yi jiya Lahadi a tafarko wani garin haƙar ma'adani a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa akai-akai kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwanton bauna da wasu mutane dauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da ta farko. Kazalika an tabbatar da mutuwar mutane 13, wasu da dama na jandarmomi sun bace, inji majiyar. Wata majiyar tsaro ta ce an kira dakarun da za su taimaka wajen gano wasu jandarmomi 8 da suka bata. An kuma jikkata karin jami'an jandarma 8 a harin, 2 daga cikinsu ya yi muni sosai kuma an kwashe su domin yi musu magani a Togori. Harin da ya zo ne a daidai lokacin da mutane 2 suka mutu, wasu da dama suka jikkata lokacin da wata motar bus ta taka wata nakiya jiya Lahadi wanda shi ma kusa da ta farko ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. Kungiyar OBD Info, wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar, ta ce da misalin karfe 6:30 na yamma a gogon Moscow, 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha. Akalla mutane 355 daga cikinsu an kama su ne a Moscow, inji kungiyar da ke saka ido mai zaman kanta. Wani ɗan jarida na AFP da ya halarci zanga-zangar a Moscow, babban birnin ƙasar, ya shaida akalla kama mutane 12, kuma 'yan sanda na tafiya da duk wanda ba shi da takardar izinin ɗaukar labarai. A makon da ya gabata, 'yan sanda sun kama sama da masu zanga-zanga 5,000 a faɗin Rasha.
Jimawa ba Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru 7-8 ba a biya su hakkokinsu na fensho da gratuity ba a jihar Taraba, sun koka da kuma kira ga gwamnatin jihar akan a biya su. Ga wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba da ƙarin bayani.
A Najeriya dai, yayin da kotun kasar ta yankewa wani tsohon shugaban hukumar fensho hukuncin shafe wasu shekaru a gidan yari, a jihar Taraba kuwa sama da tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi 1,000 ne suka shiga cikin halin ni'yasu, har yanzu ba a fara ma biyan su haƙoƙinsu ba. Wasu sun kama daga shekara 7, wasu kuwa 8, wasu kuwa sun ma bar duniyar gabaki ɗaya. Wasu daga cikin tsoffin ma'aikatotin jihar kuwa suna ta bulayi sakamakon ba bake dai da rubda ciki da suke zargin cewa gwamnatin jihar ta yi musu akan haƙoƙinsu. Malam Yuguda Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙorafin. Tsohon ma'aikacin ƙaramar hukuma ne daga lokacin da ya ritaya zuwa yanzu dai babu ma labarin biyan shi fensho bare ma gara duty.
Gwamnati ta rike haƙoƙinmu bata bamu ba, mun kasa sani menene yake tafiya, ina kuɗinmu ke zuwa, wancan albashinmu da ake biyan mu bai daina zuwa ba, shin wannan albashin ina ya shiga? Sannan kuɗaɗen da ake bayarwa don a biya haƙoƙinmu kuɗin ma ina suke shiga? Yanzu dukkanmu mun tagayyara, in kaga mutuwa da ake yi, wasu suna nan kukkunci a cikin paralyze ba abin da za a yi ba abin. Wasu mun gudugun bar gidajenmu, muna nan muna ta bilaliya. Sannan kukanmu wai wannan gwamnati wai ihun ka banza, kukan ka banza, kan hakkinka.
Wani daga cikin tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Taraban yana neman yadda zai yi da ma rayuwarsa. Na ko fara tambayar shi sunansa.
Sunana Yakubu Ige Abinku. Ba komin da muke da tabbani da mun ka working all abin da ya kamata mu yi, mun gama an fara mana gadin za mu iya mutawo da shi. Patient na monthly test har yau shiru, mun ka yi kwace-kwace, mun bi kafa, mun bi a duniya gagara, wadansu ma sun bar duniya ma yanzu ba su iya samun hakiki sa gurin gwamnati ba har yau, wanda muna taka nauyi sosai.
Comrade Jesse Inagi shi ne wadda ke jagorantar tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar, waɗanda kuwa suka riga suka yi ritaya kuma suke bin gwamnati haƙoƙinsu.
Mu wanda ba biyanmu ba, wanda fa namu ready for payment, we are 888 ba biyanmu ba, mun rubuta ma shi governor letter guda uku ya yi shiru ne dai mai talk about us, an manta da mu.
To yaya kuke rayuwa cikin wannan halin?
Rayuwanka yana ba mu wahala, don matayenmu ma sun gudu, wasu sun gudu sun bari mazajensu, yara mu an kore su a makaranta, gaskiya mu kan muna cikin wahala kawai sai abin da Allah zai yi. Tunda gwamnati ne ya ci Isra'ilmu, mu kan yanzu za mu danka maganarmu a gaba Allah ne kawai.
To sai dai yanzu a lokacin da nake fafutukar hada wannan rahoton, na yi ta kokari domin ji ta bakin gwamnati jihar. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar ya tabbatar mun da cewar sai ya nutsa bincike a ma'aikatar da ke kula da haƙƙin biyar tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Taraban. Shiru kake ji, shi ma a nashi ɓangaren sakataren dindindin na hukumar biyan tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar Taraban na aike masa saƙon ƙarta kwana. Shiru kake ji.
Lado Salisu M. Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla, annai shekalado Salisu Garba, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu hatsarin jirgin ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da aka sake dubawa ya ƙaru zuwa 75, yayin da 125 suka jikkata. Kamar yadda jami'an hukumar kula da jiragen ƙasa da ma'aikatar sadarwa suka bayyana jiya Lahadi, jami'an sun faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu maza da mata da ƙananan yara 60 ne, kana 52 suka jikata a hadarin wanda ya faru a daren ranar Alhamis da ta gabata lokacin da wani jirgin kasan dakon kaya ya kauce hanya. Sabbin adadin sun fito ne daga Fabin Mutumbo, shugaban kamfanin jiragen kasa na jihar, wato SNNC, bayan da ya ziyarci wurin tare da tawagar da suka taru domin gudanar da bincike kan lamarin. Ma'aikatar sadarwa ta ce daga cikin waɗanda suka jikkata mutane 28 suna cikin mawuyacin hali. Tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya ce ya kamu da coronavirus amma yana cikin ƙoshin lafiya, kuma matarsa Michelle an gwada ta bata kamu ba. Obama ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa na yi kwanaki maƙogwaro na ƙaiƙayi amma ina cikin ƙoshin lafiya in ban da haka. Obama yana ƙarfafa guwar ƙarin Amurkawa da su karɓi allurar rigakafin coronavirus duk da raguwar adadin masu kamuwa a Amurka. Akwai kusan mutane 35,000 waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin da suka gabata, lamarin da ya ragu sosai daga tsakiyar watan Janairu lokacin da ya kusan 800,000. Wani shafin yaɗa labarai na yanar gizo na Iran da ke kusa da shugabancin ƙasar ya ce Iran ta yanke shawarar dakatar da tattaunawar sirri da ƙasar Iraki na ɗan wani lokaci da nufin kwantar da tarzomar da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa tare da abokiyar hamayyarta ta yankin Saudi Arabia. Rahoton na jiya Lahadi ya zo ne kwana guda bayan da Saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa mafi girma da aka fi sani a tarihinta na zamani. Masarautar ta kashe mutane 81 da aka samu da laifuka da suka hada da kisa zuwa ga kungiyoyin 'yan bindiga. Kungiyar da masu fafutuka ke ganin ta hada da mabiya Shi'a sama da dozin uku. A baya dai hukuncin kisa da Saudiya ta yi wa mabiya Shi'a ya tada tarzoma a yankin. Iran, wacce ita ce kasar musulmi mabiya Shi'a mafi girma a duniya, kuma kasar Saudiya mai karfin 'yan sunni, ta yanke hudar diplomasiya a shekara ta 2016 bayan da Saudi Arabia ta yanke hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin Shi'a.
Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger, masu safarar jama'a da abinci daga birnin Agadez zuwa wasu yankunan jihar da kuma kasar Algeria da Libya suna barazanar dakatar da harkokinsu saboda harharen da 'yan bindiga ke kai masu a kowace rana. Yajin aikin na nufin dakatar da harkokinsu na safarar kayan abinci da jigilar jama'a har sai gwamnati ta ɗauki matakan kare su. Ga wakilin murya Amurka Hamid Mahmud da rahoton.
Barazanar direbobin na dakatar da aikin na nufin dakatar da safarar jama'a da dukkanin kayayyakin abinci da ake shigo da su a Agadez daga kasashen makwabta irin su Algeria da Libya. Direbobin sun kuka kan cin zarafin da suke fuskanta a dukkanin hanyoyin jihar Agadez da suke ketarawa da kuma kan yadda suke rasa rayukansu ta hanyar farmaki wasu 'yan bindiga, kamar yadda waɗannan direbobin da ke safarar jama'a da abinci suka shaida mana.
Na fito wajen sha dokin nan, sun tare mu mafiya da dare tun sha dai sai karfe 2 na dare. Su mutum shidda ne, sun amshe kayan fasashe, sun amshe mana kayan muma da kanmu, sun amshe kuɗi, sun lalube mu. An kama mota uku daga farin dare na biyu, kuma an kama mota guda. Su an ba direba kashi, an ba fasashe kashi, duk na tare da shi an ba su kashi, suna kwance sharfa.
Ina daga cikin wanda aka tare. To mutane suna zo mana, babu yadda ba su zo mana. Suna zo mana da rawuna dai ne, ba su zo mana da rana ko da maisha, amma kowane da takunkumin shi da rawunan su. Da sun tare mu ma, in kai sa'a ne bu su yi halbi ba, in kama ba ka lura da su ba ma ka direba kan a cikin taya sai su yi halbi. Inda dare ne ba ma sai sun fuda ku bisa hanya ba, nan bisa hanya za a fi yanku, a sauke duk abin da gare ku, duk wanda ya ga dama kuma za a bashi kashi.
Mun yi sallah kenan, mun yi gaba kawai muka ji sun bude wuta ba suke halbi. Eh, suna bugu da bulala da abin tina da kulak kai duka.
Wasu alkalumma sun bayyana cewa mutane fiye da 30,000 ne ke biyar waɗannan hanyoyin, wanda ke fitowa daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar. A cewar shugabannin da ke wannan aikin, dan da ba dauki wasu matakai ba, da yawa daga cikin masu wannan aikin za su sake wani aiki na daban don tsiratar da rayukansu, kamar yadda Malam Hassan ɗaya ne daga cikin shugabannin direbobi ya bayyana.
bisa durku bisa shurfa jahar nan takwas duka na Niger kowa bisa hanyar nan yake cin abinci a gurin nan yanzu a samu akalla akalla mutum 30,000 ko 40,000 kowa sai ya ba mutum 2 ko 3 abinci yanzu direbobin mu da yaran motar mu sai sun aje wani abu aljihun su in kana son da in ba a bige ka ba wannan abun kullun ne
ganin yadda ake samun karuwar yan bindiga dake tariyar hayoyin jahar Agadez ya sa hukumomi kiran taron masu ruwa da tsaki a harkar ta shafi tsaro domin samun hayoyin magance matsalar tsaro da ta'addabi jahar da kuma daukar matakan da suka dace Malam Nura Malam Salisu shugaban da'ir garin Arlit
tsaro shine gaban komi a cikin wannan gwamnati tamu lalle ana samun banditi sun kamar mutane suke tare hanya yanzu haka muna nan muna daukar mataki na farko da muka dauka shine mun kirawo duka masu garuruka da shabde tribi da shabde grupo tare da responsible FDS kuma a cikin ta ne zama tsarin matakan da zamu dauka insha Allah rabbi wannan zai zama wani tsohon tarihi ne wanda ya huce kamar yadda shugabanmu ya dauki alƙawari za a yi sikiri zai kin mutane da kayan su da duken su kuma za a zama lafiya cikin kasa to muna nan bisa kanshi wannan aiki na jami'an tsaro na kwance hankalin mutane na security gaba daya ba iyan shi ba tare da hadin kan mutane ba
tuni dai jama'a suka fara hange illolin da ka iya biyo bayan wannan matakin da suka haɗa da na tsaro da karancin shigo da abinci da karuwar farashin sa a jahar Agadez da ma kasar Niger baki daya Hamid Mahmud murya America daga Agadez jamhuriyar Niger
gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com maryamerica.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu sai ku da gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya dake bin diddigin haƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. Har yanzu muna kan batun lantana wanda mijinta ya nace sai auren su ya ci gaba. Ta hanyar saka yan sanda su zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Alhaji Umar. Har yanzu shirin ciki da gaskiya yana yankin mai ne dake karamar hukumar Fufura a jihar Adamawa. Inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta Sarkin Fawa Umar Ibrahim. Da ya sake ta dan bata gamsu da dabi'unsa ba dan ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata dan haka ta nemi a sauke mata duk da yake Lantana ta shigar da korafinta zuwa kotun shari'a amma hakan bai hana mijinta yin karanta a ofishin yan sanda na mai ne ba inda wani dan sanda mai daukar doka a hannu da ake kira Bedas yayi ta maranta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi wai lalle sai ta koma gidan mijinta ta kuma janye karar ta shigar dan a nema mata haƙinta Amma kun dai gabata mun tsaya ne a daje lokacin da Umar Sarkin Fawa ke bayyana mana cewa Lantana ta kai shi ƙara kotu.
Duk kan ƙara ta wajen alƙali abin da aka yi aka tambaye ta wani ne yake tafiya sace ki kin da kanje ban aika ban je ban aika ba kuma ba ni ba ta abinci. Sun ce kai ni na aika na je da baki nan da kike ba ta dawowa sai dai in ba ki takarda. Kun ga da gaske sai ka ba ta takarda sun ta ji kike ne take ka ba ta abinci za ku ƙara da ita. Da muka je kotu ta kira ni sace ban je ba ban aika ban ce a aikan naji kuma na aika ya mai unguwa ta na aika wakilin jimilla mun je da yayana sa'idin na sai ta ce ma alkali tana cin wahala gidana na ce to wahalar me take sa ta kawo shaidu shi ne wani na wanda aka ce ma tsahin da dan baba aka tambaye ki tsakanin ka da Allah da ya halicce ka ne ka sani tsakanin zaman wannan da wannan yake tsakanin ki da Allah da ya halicce ki ya sani akwai rabi ta zuwa take ta kwana biyu bata yi ki ba aka zo aka kira ni aka tambaye ni shi ya kira ni shi wani na ta tambaye ni ce me za ta faru haka don ranan naji na yi aiki na nama wa ce gani da bindo zai zo ko kore wurin kanti ina izo kike kuma aka saki kira na duka tambayi kan to ba da ba sai da dani ce wannan kwana ji kafar an haka ya faru amma kuma da zo take mun ba abinci ba kuma ta san ina da abinci ba sai tambaye ni ba aka tambaye shi tsakanin da Allah da halakkita daga bayanki mai kasan yake bai san kun ga lantsi tsakaninki da Allah gaskiya ne haka ya faɗi kan ku kariya ne sai haka baki haka ba kari ba rage miki ba take babu na biyu din ci sai yayana shine ya san da kana shan wahala aka kira yayana wanda suke uwa guda uku ko mun ce uwa guda uku guda shi ana cewa da shi idi aka tambaye shi tsakaninki da Allah da ya halitta ka mai kasan yake akwai rage take ulta ba na gida ta zo tana fada take na barka ban bata abinci ban tsinci ta ruwa ba kuma gashi ba ta abinci ne ban mata ya kare ta ci tuwa nan da ba yana iki hono akan abinci nan kan ya za a kare tun da zan ina gida sai ki tambaye ni iyayen mu ki ya bai ki ya ba da mu kuma sai mu ruwa yadda ka cikin kwano din shinkafa a ran nan da yamma sai Allah ya dawo ta aka tambaye shi tsakaninka da Allah da Annabi bayan shi ne ka sanin ki wallahi ki bai san komai ba kin azamin ki da Allah haka akai to ba haka akai ba sai wallahi haka akai ba kali bai rige miki ba kali ba rige
to sarki akwai wani bayani kan cewar ka kawo karanta ofishin hukumar yan sanda a nan Yola wanda har ma wasu yan sanda suka je suka dauko su da ita da wata kawarta kuma da wasu yan uwanta guda biyu wanda har aka kawo ta ofishin yan sanda akai ta mata duka menene kuma gaskiya al'amari game da wannan
ni kan ba san da duka ba don ga mota mai da su ba ni kan sai suka ji mota daga ni kan mota haya ne kan ba san ni kan ban da labarin duka kan
akan batun cin zarafin da lantana ta shaida mana cewa dan sanda mai suna Bedas yayi mata ta hanyar zagi da tsangoma har ma da duka filin ciki da gaskiya tuntuɓar rundunar yan sandan Najeriya inda jami'in hulɗar jama'a na runduna ta uku dake Yola yace tabbas sun samu korafin da lauyan lantana ya shigar a madadinta don a nema mata haƙinta.
Well, sunana DSP Yusuf Adamu Muhammad jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda na zone 3 wacce headquartersa tana nan cikin Yola. Na farko dai batun maganan case ɗinsu da ke cikin kotu wannan bamu da labari amma akwai korafi kamar haka wanda wani lawyer ita mata wata mata mai suna Mrs. Lantana a nan lawyer ya rubuta bayanan
korafi
ya sawa wannan korafin hannu a rubuce a takarda so a bayani shi lawyer ya yi magana akan ita wannan matan sun samu matsala da mai gidanta wani mai suna Ibrahim Buba ko Buba Ibrahim so based on wannan sai suna zargin cewa shi Ibrahim Buba ya hada baki da wani dan sandan mu wannan dan sandan yana aiki a Adamawa State Command so wannan Ibrahim Buba mai gidanta ne suka hada baki da dan sandan mu mai suna Didas Matthew a realidin to akai arrestin da ita matan da wasu aka kawo su nan sashin bincike na nan Yola karkashin jihar Adamawa so a garin wannan binciken sai suka yi zargin cewa wai wannan dan sandan mai suna Didas Matthew ya daki ita wannan matan to ya mata duka bisa ga wannan dalilan shine sai suka kawo wannan korafin a rubuce wa shi matamakin inspector general na police mai kula da shiya na uku na yan sanda shi kuma AIG ya aishi wannan karan sai ya tura wa mukaddashin yan sanda na bangaren bincike so a yanzu da nake maka magana already shi mukaddashin commissioner yan sanda ya soma bincike akan wannan zargi kuma insha Allah za a yi bincike na adalci za a yi bincike na kwakwaf kuma ina mai tabbatar maka akan cewa duk wanda aka samu da laifi ba ma fa shi dan sandan kawai ba hatta shi mai gidan da wasu duk wanda aka samu da laifi akan wannan korafin da suka yi doka za ta dau doka za ta yi aiki a kan shi. Saboda ita dokan kasa bata san kowa ba, kuma ita ba ta wai a'a ta ya favori mutum daya.
Ba
ta goyon bayan kowaye kowane bangare ita doka, duk wanda that is why aka yi ta, saboda a kiyaye wannan dokan. So a takaice wannan korafin ana kan bincike a kanta. Insha Allah idan bincike ya kare, shi mataimakin inspector general na shiya ta uku zai dau matakin da ya dace a bisa tsarin dokan kasa da kuma tsarin dokan yan sanda.
Wato in doka ta kama cewa duk abinda hukuncin da doka ta bayar,
duk abinda hukuncin da doka ai kowace kowani irin kowani organization,
wato kowani
ma'aikata tana da
yanayin
tsarin ta, tana da dokokin ta. So wannan dokokin kuma ta riga ta bayyana komai a fili. Dokokin nan ta faɗi a idan kai ma'aikacin sa ko kuma ma'aikacin dan sanda ne kai, idan kai kaza, in kai haka ya saba wa dokan dan sanda, aikin dan sanda. Hukunci kuma akwai hanyoyi wanda Police Act and Regulation ta riga ta yi providing hanyoyin da za a bi wurin ladabtar da duk wani jami'in dan sandan da ya aikata ba daidai ba, a dau matakin da ya dace. In na kora ne za a kore shi.
Yanzu dai abin yi shine za mu jira hukuncin da kotu za ta yanke kan shari'ar sarkin fawa da matarsa Lantana. Haka kuma za mu jira binciken da rundunar 'yan sanda za ta gudanar game da korafin cin zarafin Lantana da aka yi. Masu sauraro, masu iya magana daina cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau. Haka kuma ɗan sanda abokin kowa ne, don aikinsa shine kare lafiya da dukiyar 'yan ƙasa, ba wai cin zarafi da mutuncinsu ba. Filin ciki da gaske na faɗakar da duk wani da ya fuskanci irin wannan cin zarafi daga wani jami'an tsaro da yake ganin hakan ya keta masa haƙƙi, zai iya miƙa ƙorafinsa ga hukumar da jami'in yake yi wa aiki domin a bi masa haƙƙinsa, ko kuma ya tuntuɓi wannan shiri na ciki da gaskiya. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma wakilin Mulado Salisu M. Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Alhashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla, an gaishe ka Sarfi Alhashin Gumel. Ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin ƙasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leken asirin Amurka da jami'an tsaron ƙasa da mamaki ba, inji mai ba Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. Abin da ya nuna shi ne cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwanton ɓauna da aka yi jiya Lahadi a tafarko wani garin haƙar ma'adanai a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa akai-akai, kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwanton ɓauna da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da tafarko. Kazalika an tabbatar da mutuwar mutane 13, wasu da dama na jandarmomi sun ɓace, inji majiyar. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. Ƙungiyar OBD Info, wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar, ta ce da misalin ƙarfe 6:30 na yamma agogon Moscow, 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni, da injiniyanmu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar. Nake muku fatan alheri, huta lafiya, ma'assalam.